sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 29 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa kasar Portugal domin ziyarar aiki tare da halartar taron Majalisar Dinkin Duniya kan al'amuran da suka shafi kare teku.
Bayan ya zuci shugaban kasa zai je a karfi lambar girmamawa mafi girma ta kasar Portugal da bashi.
Sannan za ku ji cewa al'ummar kabilar Ibo na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da wata babbar kotun tarayya ta ki bada belin shugaban kungiyar nan ta IPOP Mr. Namdi Kanu a karo na biyu. Amma kafin nan sai mun fara shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jiragen ruwan yaki da za a jibge su a ƙasar Spain, inda ya kuma ce za a kafa helikwatar rundunar Amurka ta biyar ta dindindin a ƙasar Poland. Kana Amurka za ta kafa wata rundunar wucin gadi na sojoji 3,000 da wasu ma'aikata 2,000, wadda helikwatar ta za ta kasance a Romania, da kuma tura ƙarin jiragen yaki samfurin F-35 guda 2 zuwa Burtaniya. A farkon wannan shekara mun yi ƙarin sojojin Amurka 20,000 zuwa Turai don ƙarfafa ƙarfinmu na mayar da martani ga matsananciyar mataki da Rasha take ɗauka, wanda ya kawo adadin sojojinmu a Turai zuwa 100,000. Ana sa ran shugabannin za su amince akan ƙarfafa taimako ga Ukraine a ƙoƙarin kare kanta daga mamayar Rasha. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai yi jawabi a taron ƙolin ta hoton bidiyo. Babban sakataren NATO Jens Stoltenberg ya faɗa wa manema labarai cewa taron ƙolin zai kasance na tarihi kuma zai inganta ƙawancenmu. Ya ƙara da cewa taron na kuma zuwa ne yayin da ake fama da matsalolin tsaro da ba mu taɓa ganin irinsa ba tun yaƙin duniya na biyu. Gabanin cikin shekaru 25 da komawar Hong Kong ƙarƙashin mulkin ƙasar China, Amurka da Birtaniya sun bi sawun ƙasashe masu bin tsarin demokuraɗiyya, suna kira ga Beijing da ta mutunta alƙawarin da ta ɗauka na tabbatar da 'yancin kai ga yankin da a baya yake ƙarƙashin mulkin Birtaniya. Ana sa ran shugaban ƙasar China Xi Jinping zai halarci bukukuwan tunawa da zagayowar ranar don kansa. Zai kuma kasance karin farko da Xi zai bar cikin ƙasar China tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus. A ranar Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar da wata tunatarwar tsaro inda ta buƙaci 'yan ƙasar Amurka a Hong Kong da su yi taka tsantsan kuma su bi a hankali a kusa da manyan tarukan da ake yin, da kuma kauce wa ɗaukar hoto 'yan sanda ba tare da izini ba. Da alama shugaba Xi Jinping zai ziyarci Hong Kong daga ranar 30 ga watan Yuni zuwa 1 ga watan Yuli don bikin cika shekaru 25 na miƙa mulki da kuma rantsar da sabon shugaban yankin. Sashen kula da harkokin jakadu na ma'aikatan harkokin wajen Amurka ya bayyana a cikin wani sakon Twitter. Rundunar 'yan sandan Hong Kong na iya tura jami'an 'yan sanda 10,000 da 'yan kai don ba da tsaro yayin ziyarar. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tsohuwar hadima a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa shugaban ƙasar da wancan lokaci Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaben shekarar 2020, tana mai ba da bahasi cewa ya amince da masu tayar da ƙayar bayan a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara, lokacin da suka yi kira da a rataya mataimakin shugaban kasar na lokacin Mike Pence saboda kin juya sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a majalisar dokoki ta Capitol ke rera take na a rataya Mike Pence, Trump ya gaya wa shugabanta na aiki wanda ke zama shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike Pence ya cancanci hakan. Sai dai ta ambato kalaman Meadows yana cewa Trump baya tunani saboda duk abubuwa da masu zanga-zangar kinjijin Pence ke yi bai dace ba. Magoya bayan Trump sun kafa wani katafaren katako da suka ce za a rataya mataimakin shugaban ƙasa a gaban majalisar, ko da yake masu tsaron Pence sun shiga da shi wani wuri mai cikakken tsaro. Wasu masu tayar da ƙayar bayan sun zo kusa da inda aka shiga da shi da kimanin mita 12 kacal. Daga bisani, Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa Mike Pence matsoraci ne saboda ya gaza hana tabbatar da nasarar da Joe Biden na Democrat ya samu, wanda ya ba Trump kashi a zaben shekarar 2020. A ƙarshe, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun buƙaci ƙasar Thailand kada ta tura wasu ƴan ƙabilan Ugur guda 50 da take tsare da su tsawon shekaru 8 da suka gabata zuwa ƙasar China, saboda fargabar maimaita abin da ya faru a shekarar 2015, lokacin da gwamnatin ƙasar ta tilasta mayar da ƴan ƙabilan Ugur sama da 100 zuwa ƙasar China. Amurka da wasu ƙasashe sun zargi Beijing da kisan kiyashi akan yadda take yi wa 'yan tsirarin musulmi marasa rinjaye da ke zaune a yankin Xinjiang da ke arewa maso yammacin ƙasar. Beijing ta musunta musgunawa al'ummar Ugur kamar yadda ake zarginta da aikatawa. A ƙasar Thailand, ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da dama ne ƙarƙashin jagorancin gidauniyar ƙarfafawa jama'a suka mika wa kwamitin kula da harkokin ƙasashen waje na Majalisar Dokokin Ƙasar wata koke a ranar 15 ga watan Yuni, inda suka buƙaci a taimaka a hana 'yan ƙabilar Ugur da ake tsare da su komawa a Latilas.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya isa Lisbon, babban birnin ƙasar Portugal, bisa gayyatar shugaban ƙasar. Kazalika shugaban zai halarci taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda za a tattauna kan batutuwan da suka shafi kare tekunan duniya, kamar yadda Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati, ya bayyana wa wakilinmu Umar Faruk Musa a wannan tattaunawa da suka yi.
Ziyara ce dai ta shugaban Najeriya zuwa ƙasar Portugal, wadda su shugabannin ƙasar Portugal sun gayyace shi. Saboda haka, yayin da yake nan, shugaba Buhari zai yi tarurruka sama da zai yi da kusan duk wani wanda yake mai haka a ji a Portugal, farawa da shugaban ƙasa, inda bayan ya ziyarci shugaban ƙasa zai je a karɓi lambar girmamawa mafi girma ta ƙasar Portugal da bashi. Sannan banda haka zai zauna da Prime Minister, za a yi taro da ministocin mu a tattauna fannonin hulɗa daban-daban na tsakanin Najeriya da Portugal. Ana sa rai za a sa hannu a kan yarjejeniyoyi kamar guda 10. Sannan zai je kuma ya ga shi kansa shugaban garin Lisbon ita kanta, wato kamar mayo kenan, domin a nan ɗin duka ambasadoji na ƙasashen duniya gabaki ɗaya za a haɗu.
To, kamar ta ina ne za a taimaka wa Najeriya, ko taron nan zai taimaki Najeriya gurin warware matsaloli na tsaro da na tattalin arziki da ke addabar ƙasar yanzu?
To, shi ka san shugaban Muhammadu Buhari duk inda ya je baya ƙasar gwiwa don bayyana irin matsaloli na tsaro da suke damun Najeriya, da kuma neman taimako da haɗin kai na duk inda ya je. Banda haka, shugaba Muhammadu Buhari kuma yana da nasa irin hange na matsayi da kima ta Najeriya, wanda ko ina ya je kan yi magana ta. Waɗannan abubuwa kuma musamman sun danganci irin kima da Allah ya baiwa Najeriya a matsayi mafi yawan al'umma a Afirka, ƙasa mafi girman tattalin arziki a Afirka, da kuma irin shugabanci da ake ganin za ta baiwa ƙasashen Afirka gaba ɗaya a harkar ƙasashen duniya. Portugal tana da nata, wato ƙasashe da tare na a kusa da mu a yammacin Afirka, a tsakiyar Afirka, waɗanda suke tunan nan duk da muke fama da su, wasunsu sun fara isa gare su. So, muna da kyakkyawar buƙatar a fahimci juna, a aiki tare don a tabbatar ana maganin matsalolin nan gabaki ɗaya. In dai magana taro kake, a so a ce a tsaya kai.
To, Malam Garba, ya za ku yi da matsayin da jihar Zamfara ta ɗauka na cewa za a baiwa 'yan ƙasa dama su kare kansu da kansu, ko da yake sun shimfiɗa dokoki da za a cimma haka?
Mu, yadda muka ji sanarwa, sun ce za su kawo buƙatar su ga fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari akan abin da ke so su yi. Na ganin abin da ya fi kyau shi ne sai a bari su zo da buƙatar kasu, sannan sai a ce za a tattauna.
Malam Garba Shehu kenan, babban jami'i na yaɗa labarai a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya, wanda halin yanzu yake tare da shugaba Muhammadu Buhari a Portugal wurin gudanar da wannan ziyarar aiki da shugaban ƙasar ya kai a can. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Al'ummar kabilar Ibo a kudu maso gabashin Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu bayan da wata babbar kotun tarayya ta ki ba da belin shugaban kungiyar nan ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu a karo na biyu. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamida Abubakar Sokoto na dauke da karin bayani.
Wata babbar kotun tarayya a Najeriya a baya-bayan nan ta yi watsi da bayar da belin shugaban kungiyar nan ta IPOB Mr. Mas Nnamdi Kanu, wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ke zargi da cin amanar kasa. Kan haka ne ya sa na ji ra'ayoyin 'yan kabilar ta Ibo, kuma ga abin da suke cewa.
Ahambo gojku obara ne kuma ka Nnamdi Kanu ka ne release yata.
Wannan yana cewa ne sunana Obara Ogochukwu a cikin harshen Igbo. Ya ce ra'ayina dangane da hukuncin kotu, mun tsammaci za a saki jagoran kungiyar ta IPOB Mr. Nnamdi Kanu. A gaskiya rashin sakinsa ba mu ji daɗi ba. Muna kira ga hukumomin Najeriya da su gaggauta sakin ɗan uwan namu. Shi kuwa wannan ya ce. Yana cewa ne sunana Mark, kuma ni ɗan ƙabilar Igbo ne, amma dai ba ni da cikakken bayani bisa abin da ke faruwa game da shari'ar jagoran kungiyar IPOB Mr. Nnamdi Kanu. Mu dai muna fatar za a bi tsarin shari'a na ganin cewa an bi abin da dokar ƙasa ta ce game da yin shari'ar Mr. Kanu. To koyaya 'yan kungiyar ta IPOB suka ji da wannan mataki? Mr. Emmanuel Kanu dan uwa ne ga Nnamdi Kanu ya ce.
My name is Prince Emmanuel Kanu. What happened today was extremely sickening, to be honest.
Yana cewa ne sunana Prince Nnamdi Kanu, ina zaman kane ga shugaban kungiyar IPOB Nnamdi Kanu. Yace abin da ke faruwa a kotu na kin bada jagoran kungiyar ta IPOB Bele, wannan abin takeici ne, babu wanda ya tsammace hakan za ta faru a gare mu. Mun gabatar da dukkanin hujjojinmu a gaban kotu, amma daga bisani ta ki bayar da shi Bele. Kuma tun ba yau ba muka fada kan cewar harkar shari'a a Najeriya babu adalci bisa la'akari da abinda ya abku tun a shekarar 2017 bisa wani umarni na kotu na sake gabatar da hujjoji, kuma mun riga mun gabatar da hujjoji a gare ta. Amma abin mamaki shine duk ba a yi amfani da su ba, an saba ma ka'idodi. Da na tambayi Emmanuel Kanu ko suna da hurumin sake daukaka kara, sai ya ce.
We have already proceeded to the appeal court. We will know that if not for anything, justice will be heard and obtained.
Yana cewa ne mun riga mun shirye hakan na sake daukaka kara. Dukkanin 'yan kabilar Igbo basu gamsu da abinda Binta Inyaku ta bayar ba, musamman hujjojin kin bayar da jagoran kungiyar ta IPOB Bele. Kuma muna ganin wannan bai ta da kulli ne. Alhaji Musa Saidu, shugaban kungiyar 'yan arewacin Najeriya a kudancin kasar, kuma shugaban kungiyar samar da zaman lafiya a yankin na kudu maso gabashin kasar, da yake da masaniya game da abubuwan da suke faruwa a yankin na kabilar Igbo, ga abin da yake cewa.
Ita dai wannan shari'ar da ake yi ana bin doka ne, kuma haka ya kamata a yi saboda laifin ci amanar ƙasa. An kakkashe mutanen arewa da yawa da ma Igbo 'yan uwansu, ko saboda haka mu abin da muka gani ita kotu tana aikinta ne, kuma haka ya kamata a yi. Yana da kyau in mutum ya saba ma doka, sai ya saba ma doka.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt, Najeriya.
A gaida Lamido Abubakar, to kafin mu je ga rahoto na musamman a ɗan shakata da wannan. Yeah. Dalla. Yanzu kuma ga rahoto na musamman.
Sana'ar ɗanyen kifi sana'a ce da 'yan arewacin Najeriya suka yi dumu-dumu a cikinta. Na tattauna da wasu masu sana'ar ɗanyen kifi a garin Oyo, waɗanda na ce sana'ar ɗanyen kifin tana tafiya daidai wadai da kamar yadda ake so.
Ahmadu Muhammad Tanko, ni ne ciyaman nanan Oyo dan Zaria masu sana'ar kifi.
Ya sana'ar kifi ke tafiya a nan garin Oyo?
Sana'ar kifi a nan Oyo tana tafiya da kyau, kuma alhamdulillah mun gode ma Allah. Allah ya ƙara taimaka mana. Masu kama tarafi in aka yi ruwan sama wani bikifin yana fitowa sai su kamo su kawo muku mu saya. Sannan masu kiyo kifin na cikin gonakansu suna taya suna kwashe rafi suna kiran mu, muna zuwa muna sauwa a gonakansu muna sayen shi kilo-kilo.
Kamar babban kilo nawa kuke sai ne?
Kamar babban kilo muna sai ne 1,100.
Kuka kusa su nawa?
Muna sayar da shi 1,200.
Kamar karamin kilo shi ma nawa kuke sayo shi a daji?
Karamin kilo muna sayan shi 900, muna sai 950.
To kamar ayi ne kana sai da kamar kilo nawa na ɗanyen kifi?
To ya danganta da samun shi ne. Wata rana za a samu shi da yawa, wata rana kuma za a samu shi kaɗan, wata rana kuma ya zama mu zauna ba mu samu ba. Ba samu wanda ba samu ba dan saboda mi samu da rashi a duniya.
To wannan ɗanyen kifi idan kuka kawo shi daga daji, ana cikin garin Oyo kawai kuke sayar da shi koko a kuna kai shi wasu garuruwa?
Idan aka je aka sayo shi, mutanen Ibadan suna tawa suna sayi suna kaiwa Ibadan, na Ogunmosho ma suna tawa suna sai suna kai Ogunmosho, waɗanda ka kai Isai ma suna kaiwa Isai.
To bayan garuruwan da kalli safa a nan, kuna kai su wasu jihohin makwabta kamar irin su jihar Ogun, Ondo da irin jihar Kwara?
Muna dai kai shi jihar Ogun a Bekuta ɗin, ana kai shi a wurin da aka ce ma Olomore.
Waɗanne irin kifi ne kuke sayarwa a nan garin Oyo?
Akwai tarwaɗa, akwai kuma, sannan akwai gargaza ana kiranta karfasa, da ƙarai ana kiran shi kurungu, da kaman balli su muka samu a nan garin Oyo.
Idan kun kawo su a kasuwa waɗannan kifaye da kalli safa, wani ya fi daraja a cikin su?
Wanda ya fi daraja a cikin su tarwaɗa ita ta fi daraja a nan, bi mata sai karfasa ita ce ake ce magargaza.
A wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta sayar da ɗanyen kifi?
Lokacin da na fara sana'a wannan ɗanyen kifi yau zai kai kaman shekara 30 ko 35 ina nan Owerri Dan Zaria. Na fara sana'a kifin nan a Odova, daga Odova sai ni je uwo malamai, daga uwo malamai sai ni taho a nan Dan Zaria ina yi. To daga nan ban ƙara gaba ba.
To ciyaman, ko kana ba mu kaɗan daga cikin matsalolin wannan sana'a ta ɗanyen kifi?
Tana da matsaloli da yawa, don saboda mi idan mutum ya sau ɗanyen kifi, in ya sau shi da yawa, in bai yi karo da kasuwa ba sai shi so ciɗin shi kuma ya lalace, ya yi taji shi na mutuwa ɗaya-ɗaya. To sai da Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla muna dubara mu sassare mu gasa, to sai matsala sai ta rage muna. Amma da in ya mace muna sai dai mu zubar.
Rana Isufu Bagobiri amma kasa Yarbawa, amma suna na wanda ake rana can wajen mu Isufu Mashayin na Hura. Sana'a ɗayan ki to a ce alhamdulillah Allah, amma sana'a ɗayan ki matsalar ta dai rashin kasuwanci. Kasuwancin ba zai ja ba, ko da mutum ya ji ya sa kuɗin shi ya sayo, to wani ba zai samu kuɗin su hito daidai da kasuwa. A daraman mata kan saboda ba a zama haka nan kurum ba kai sana'a ba.
Me ya kawo rashin kasuwa?
Lamarin Najeriya ne shi ya kawo wannan abu. Wani kan matsa sai ce ma babu kuɗi, wani kan matsa sai ce ma kuɗi, kai ka sayo da tsada kuma dole ka sai suwa da tsada.
To a can da lokacin da ana kasuwa sosai, kana sai da kamar kilo nawa a yini?
Ba sai da kilo ne kai ba, amma ni ina shiga ruwa ina kamawa.
To idan ka kamo a cikin ruwa, kamar kana sai da na nawa a yin
tamci na? Wani bi ina dan samu in sai su a 2,500, wani bi 2,500 dai haka nan dai in dama abin nake da iyali na, saboda mi matsalar mu kayan aiki ka tsada. Mun taba nan mun ga saukan aikin gana mu aje, bayan mun aje kuma abin ko da muka lalabo kuma a ce ya ƙara kuɗi.
To lokacin da ka kama kihi kuma babu kasuwa, kamar na nawa kake saidawa?
To in babu kasuwa mu da ka kamo wa ruwa muna dan tausaya ma wanda ka sai da cikin nan, muna sai san musu kilon nan 900, muna sai san musu jikka hudu ko mu ce mai su kara mana yawa zo biya, kuma su fuskanci abin da za su ci ga jama'a.
To wannan aiki da kake yi na ɗanyen kifi, a cikin ƴaƴanka ko ƴan uwa akwai wanda ke yin wannan aiki?
ƴaƴana yaro guda kaɗan yi, amma saura duk su lokacin makaranta suna yi.
Ka taɓa koya ma wani wannan aikin ɗanyen kifi in ban da yaron naka?
Jama'a da yawa wanda muka yi da su, wasu sun rasu, wasu kuma suna nan suna daddautawa.
To faɗa mana sunan mutum ɗaya, biyu ko uku a cikin waɗanda ka koya ma wannan aiki?
Akwai su lawali, akwai wani yaro ana ce mishi Abu, amma shi ba nan suke ba, suna Arewa. Duk ana akwai wani yaro ana ce mishi Aliu, shi ma ya koma gida yanzu yana aikin albasa.
Duk lokacin da ka dauka kana wannan sana'a, ko ka taɓa yin wani abin da ba za ka iya mantawa ba da shi a cikin kuɗin wannan aikin ɗayan kifi?
Na yi gina, sannan na koma na yi army, ne ya haihuwa ne a duk suna da su duk da sana'a nan nika yin.
Wanda nan Oyo, a jihar Oyo, ka taɓa zuwa wata jiha ka yi wannan aiki na ɗayan kifi?
Ƙwarai ko, don inda na fara sarkanci Bode Jadu, sai an ka fara zakkowa da ni, ubangida na fara tawa da ni ana ce mishi Adaya da su. Daga Bode daga can mun ka shigo jirgi sai Abeokuta, lokacin da an ka buɗe dam na Abeokuta Sabo. Mun ka zauna nan da su Alhaji Umaru Yantaru da sauran jama'a su Hambali nan, su Alhaji Saraki, mun kai sarkanci da su. To nan na fara sarkanci ne daɗe nan na yi ƙarin shekara 20 na Abeokuta. To daga can mun ka taso komo ka komo wan gadam na Oyo, mun haka mu sarkanci.
Sunana Zakariya Haruna, wanda aka sani lakami na Bodija. To sana'ar kifi dai da farko dai ba na sana'ar ɗayan kifi ba, ai sana'ar kifi busasshe wanda ake kawowa daga Maiduguri a Ibadan. To na dan dai daina na koma Abeokuta, daga Abeokuta kuma na cirke kuma na dawo nan karkashin ciya mamalan Amadu. Suna zuwa daji su dauko, in suka dauko mu za mu auna mu kuma sai mu ainihin gasa mu ba yara su kuma sai su je cikin gari.
Tun farko me ya baka sha'awar shiga wannan sana'a ta kifi gaba daya?
Ainihin sana'a kifi kusan kan ma'ince an gada muna ita, saboda mai hamu ko da muka tashi suna cikin ta dumudum. Muka zo kuma mu haka same mu aka muna suna ainihin da ainihin sana'a kifi, musamman dai mai hamu dai da ita yayi aure da ita yayi gida da sauransu dai. To mu kuma da muka tashi sai muka biyo ainihin wannan sana'a.
To kamar yanzu ana iya cewa wannan sana'ar kifi tana biya ma bukata?
Eh, gaskiya alhamdulillah tana biyan bukata, saboda muna ci muna sha muna sutura muna aika ma ƴaƴanmu da mata cikinmu da iyayenmu.
Kana son ƴaƴanka su gaje ga wannan sana'a ta ɗanyen kifi?
Sosai da sosai ina son ƴaƴana su tashi su gaje ni.
Sunana Bala Adam.
Ka dade kana wannan sana'a ta ɗanyen kifi?
Na samu kimanin za a ce sama da shekara 10 kenan a wannan kasuwanci.
To ina ka fara wannan kasuwanci?
Na fara wannan kasuwanci a nan ɗin.
Me baka shawarar shiga wannan sana'a ta kifi a nan garin Oyo?
Abin da bani sha'awa shine naga tana da rufin asiri kuma ana samu.
To a da wace sana'a kake yi?
Da can crane operator da ainihin tura suka gama kwangilan da suke ainihin abin nan ibeshe sai na dawo ga wannan kasuwanci.
To ta yaya ka san da wannan kasuwanci tunda da kana tuƙin motar sauke manyan kaya tare da turawa?
Na dawo gida wajen iyali na, to sai naga to babu ainihin wani abin, to ainihin gara in dau ainihin abin da zan iya dogara da kaina.
To da ka shiga wannan aiki na sana'ar ɗanyen kifi, ka samu abin da kake so a ciki?
Eh, lalle alhamdulillah na samu kuma ina kan ma samu tunda ina rufa ma kaina asiri.
A cikin waɗannan ayyuka guda biyu wane kake gani yafi amfani gare ka?
Gaskiya alal hakika wannan kasuwanci da nake ina samun biyan bukata, ina ciyar da iyali na ciki, kuma nima ina biya ma kaina bukatu, ina taimaka ma yan uwana, kuma na samu ainihin kwanciyar hankali.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal, yanzu kuma ga shirin wasanni.
Wasanni a takaice.
Kusan wasannin motsa jiki na kasar Ghana Mustapha Yusuf ya kaddamar da wani kwamitin mutum shida da su ne za su tara kudin shiga gasar cin kofin duniya wato FIFA 2022 a Qatar. Kwamitin dai yana karkashin jagorancin mataimakin ministan wasanni ne Evans Fukubobi, wanda zai gudanar da ayyuka da dama domin tara kudade da ake bukata don tallafawa gwamnatin Ghana a gasar cin kofin duniya da za a yi a Qatar a shekara ta 2022. A cikin wata sanarwa da ministan ya fitar, Ghana za ta halarci gasar Commonwealth ta shekara ta 2022 a Birmingham da gasar cin kofin duniya ta mata 'yan kasar shekaru 20 a Costa Rica da wasannin guje-guje da tsalle-tsalle na duniya a Oregon da kuma wasannin share fage na cin kofin Africa wato AFCON na shekara ta 2023. Don haka akwai bukatar tallafi ainihin daga kamfanonin kasar Ghana. An sake naɗa tsohon gwarzon dan wasan Borussia Dortmund karo na biyu a matsayin mai koyarwa na tawagar ɗan wasan ƙasa da shekaru 23. Tanko Ibrahim ne babban kocin ɗin tawagar wasannin Olympics da ta zo na kudu a gasar cin kofin nahiyar Afirka na matasa 'yan ƙasa da shekaru 23 na shekara 2019 a ƙasar Masar. Tawagar ta kasa kai labari a gasar ta Olympics ta Tokyo shekara ta 2020 bayan an yi waje da ita ta hanyar bugun penalty. An naɗa Tanko ne don ya jagoranci 'yan wasan Black Matthews a gasar ta cin kofin Afirka ta shekara ta 2023 a nan birnin Accra. A wata sanarwa da hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Ghana ta fitar domin tabbatar da naɗin nasa, ta ce majalisar zantarwar hukumar ƙwallon ƙafar ta Ghana ta jaddada naɗin Ibrahim Tanko a matsayin babban kocin ɗin Black Matthews. Majalisar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne a ranar 28 ga wannan wata na Yuni shekara ta 2022 a birnin Accra. Leicester City za ta iya yin hasaran ɗan wasanin baya na ƙasar Ghana Daniel Amati a yayin cinikin 'yan wasa na lokacin bazara saura kwana ɗayan rakin da cikan wa'adin yarjejeniyarsa na yanzu. Kwantaragin ɗan wasan mai shekaru 27 zai kare ne a ranar 30 ga watan Yuni shekara 2022, kuma har yanzu Foxes ba ta miƙa masa sabunta yi ba. Wannan yana nufin Amati zai kasance ɗan wasa 'yantacce daga ɗaya ga watan Yuli, abin da zai bar kofa a buɗe wa ɗan wasan da aka kiyasta darajarsa ya kama euro miliyan 10 ya shiga ƙungiyar zaɓin ransa. Ɗan wasan na Ghana ya ji daɗin rawar da ya taka ainin a kakar wasan da ta wuce, inda ya buga wasanni 38 na duk gasar da Leicester City ta shiga tare da taimaka mata kai wasan kusa da na ƙarshe na Europa Conference League, kakar da ta kasance mafi kyawu kenan na lokacinsa a King Power Outfit. Da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar a yau Laraba cewa Amurka za ta aika da ƙarin jiragen ruwan yaƙi da za a jibge su a ƙasar Spain, inda ya kuma ce za a kafa helikwatar rundunar Amurka ta biyar ta dindindin a ƙasar Poland. Kana Amurka za ta kafa wata rundunar wucin gadi na sojoji 3,000 da wasu ma'aikata 2,000, wadda helikwatar ta za ta kasance a Romania, da kuma tura ƙarin jiragen yaƙi samfurin F-35 guda 2 zuwa Birtaniya. A farkon wannan shekara mun yi ƙarin sojojin Amurka 20,000 zuwa Turai don ƙarfafa ƙarfinmu na mayar da martani ga matsananciyar mataki da Rasha take ɗauka, wanda ya kawo adadin sojojinmu a Turai zuwa 100,000. Gabanin cikin shekaru 25 da komawar Hong Kong ƙarƙashin mulkin ƙasar China, Amurka da Birtaniya sun bi sawun ƙasashe masu bin tsarin demokuraɗiyya, suna kira ga Beijing da ta mutunta alƙawarin da ta ɗauka na tabbatar da 'yancin kai ga yankin da a baya yake ƙarƙashin mulkin Birtaniya. Ana sa ran shugaban ƙasar China Xi Jinping zai halarci bukukuwan tunawa da zagayowar ranar don kansa. Zai kuma kasance karin farko da Xi zai bar cikin ƙasar China tun bayan ɓarkewar cutar coronavirus. A ƙarshe, wata tsohuwar hadima a fadar White House, Cassidy Hutchinson, ta faɗa wa 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Talata cewa shugaban ƙasar da wancan lokaci Donald Trump ya ƙara fusata da rashin jin daɗi game da rashin nasara da ya yi a zaɓen shekarar 2020, tana mai ba da bahasi cewa ya amince da masu tayar da ƙayar bayan a zauren majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairun bara, lokacin da suka yi kira da a rataya mataimakin shugaban kasar na lokacin Mike Pence saboda kin juya sakamakon zaɓe. Hutchinson ta ce yayin da wasu dubban magoya bayan Trump a majalisar dokoki ta Capitol ke rera take na a rataya Mike Pence, Trump ya gaya wa shugabanta na aiki wanda ke zama shugaban ma'aikatan fadar White House Mark Meadows cewa Mike Pence ya cancanci hakan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Algresham wadda ta hada shirin, da injiniyan mu na yanzu Sidrak, ni Hanifa Kabir Isa nake ce da ku a kwana lafiya.